بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A ci gaba da tafsirin mu na watan Ramadan shekara 1440 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da shekara 2019 miladiya. A yau insha Allah za mu yi majalisi na 21, kuma muna cikin suratu Ali Imran. Zai mun tsaya aya ta 60 ko ta 70 aya ta 91. A yau kuma insha Allah za mu tashi a kan ayat 92, yau za mu tashi kan ayat 93, inda Ubangiji Ta'ala yake cewa kullu ta'amin kana illa li bani Isra'il.
Kullu ta'amin kana illa li bani Isra'il illa ma harrama Isra'il 'ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Tawrat. قل فأتوا بالتوراة فأتوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
Ubangiji Ta'ala ce kullu ta'amin kana halalan li bani Isra'il. Dukkan abinci halal ne ga bani Isra'il, wato sune Yahudu da Nasara. Illa ma harrama Isra'ilu 'ala nafsihi. Sai dai abin da Annabi Yaqub ya haramtawa kansa shine Isra'il. Wato ya haramtawa kansa cin naman wato raƙumi saboda wani ciwo da ya same shi. Min qabli an tunazzala at-taura, kafin a saukar da at-taura. Qul fa'tu bit-taurati, ka gaya musu su zo da at-taura su Yahudawa. Fatluha, ku karanta ta in kuntum sadiqin, idan da gaske kuke. Wannan ayan an ce ta sauka lokacin da Yahudawa suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce ka ce kana kan addinin Annabi Ibrahim. Bai Annabi Ibrahim ba a cin naman raƙumi, ba a shan nonon raƙumi. Shi ne Allah Ta'ala ana yake karyata su. Ai shi Annabi Ibrahim a bayan zama at-taura ta sauka, kuma kafin at-taura ta sauka dukkan wani abinci an halatta banu Isra'il suna amfani da shi, sai dai abinda Annabi Yaqub ya haramta wa kansa, wato na ainihin naman raƙumi da kuma nonon raƙumi. Hadisi ya tabbata a cikin Tirmidhi. Abdullahi bin Abbas ya ce Yahudawa sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce ya Abul Qasim akhbirna an ar-ra'd man huwa. Suka ce ya baban Qasim, ka gaya mana menene tsawa. Manzon Allah kuma ya ce malakun min al-mala'ikati muwakkalun bis-sahabi ma hu matariqu min narin yasuku biha as-sahaba haythu sha. Manzon Allah ya ce tsawa, wato tsawa irin na hadiri, wani mala'ika ne aka wakilta ya dinga kula da gajimare, yana da bulalu na wuta wanda yake kora gajimarin da shi duk inda yake dawo to da haka wannan tsawon da ake jin wato mala'ika ne yake tsawatawa shi gajimarin yana kora shi idan ya jime in jime ta ne yana can mun bi sai a koro shi zuwa jime don kuma a lebo za a yi ruwan daga jime ta ita kora ruwan abin ita kora hadirin ana taka masa tsawa ana masa bulala har ya tafi ne ga zai zuwa kuke sa ya yahudawa suka ce menene ra'aduni manzo Allah ya ce ai mala'ika ne wanda aka wakilta shi ya kula da gajimare yana da tumakiya ta wuta wanda yake kora gajimaren da shi a duk lokacin da inda ya gada sannan kuma sai suka ce to wa ma hadha sautu alladhi nasma'u qala zajratu bis sahabi idza zajarahu hatta yahdi ala haythu minna to wannan tsawon da muke ji na girgije menene shi magana kuma ya ce tsawa ne ake dakawa mala'ika wanda zai dinga jin wato ainihin wato wanda ake ji idan ya daka masa tsawa yayi gaba ko ya ko in ya kauce hanya ya daka masa tsawa to wannan tsawon ne ake ji shine ake ganin hadiri yana yin tsawa wato ana jin wani ƙara shine wannan ƙarar da ake ji to da haka mala'ika ne yake dakawa gajimare tsawa da yi masa fada shine ake jin wannan ƙara sai suka ce sadaqta kai da ke wannan wata tambaya suke son su yi wa manzala ta kuma suka yi shimfiɗa da wannan idan har wannan ya zama gaskiya to wancan ɗin ma zai zama gaskiya kana son ka jarraba mutum da wani abu na ilimi sai ka kawo masa wani abu da ka sani sai ka tambaye shi idan ya baka amsa daidai to yanzu in ka sake tambayan ka ɗaya tambayan ko da duk da baka santa ba to za ka iya yarda amma in wanda ka sani bai faɗi daidai ba to na gaban ba wanda baka sani ba kuma za ka yi shakka a kan to wannan abin da suka sani ne shi yasa suka ce sadaqta kai da ke to sai suke tambayar sa ka ba mu labari menene Isra'ilu ya haramta wa kansa wato shine annabi Yaqub shine yake cewa Isra'ilu ko da kan nan ce banu Isra'ila ƴaƴansa kenan da jikokin su shike nan maza kuma sai ta ai banu abin nan annabi Yaqub ya dan samu wani ciwo ne a jikin sa wanda wannan ciwo ana ce masa irqud nasa wani ciwo ne da yake fitowa mutum a duwawu to sai ga ba abin da ya dace da wannan ciwon kamar naman raƙuma da nonon raƙuma wato sai kaddara kila cin naman raƙumi da yake yi da shan nonon raƙumi da yake yi shi ya jawo masa wannan ciwo shike nan sai ya haramta wa kansa cin naman raƙumi da shan nonon raƙumi wato kamar yanzu mutum ya samu wani ciwo a kafansa sai a ce naman shanu ne yake ci sai ce to daga yau ba zan sake cin naman saniya ba don da akwai irin wannan ciwo to shike nan annabi Yaqub sai ya haramta wa kansa wato ainihin wannan abu na ne wannan wato ainihin nama na raƙumi da kuma nonon raƙumi shike nan sai suka ce masa sadaqta kai gaskiya to ubangiji subhanahu wa ta'ala bai haramta musu wani abu ba kafin saukan at-taura in ba wannan abu da annabi Yaqub ya haramta wa kansa ba shi yasa malamai suka ce kowane irin abu sai halal ne kafin a saukar da at-taura sai dai abinda annabi Yaqub ya haramta wa kansa shine wato ainihin naman raƙumi da kuma nonon raƙumi amma su ainihin yahudawa daga ba an haramta musu wasu abubuwa saboda saurin kan da suka dinga yi to idan suka ce annabi Ibrahim ba a cin naman raƙumi kuma addinin musulunci an ce addinin annabi Ibrahim to ina suka samu cewa annabi Ibrahim ba a cin naman raƙumi ana suna son su ƙalubalanci manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam cewa yana da awan shi yana kan addinin annabi Ibrahim amma kuma ga shi yana cin naman raƙumi kuma annabi Ibrahim ba cin naman raƙumi to shine ubangiji da Allah ya muku raddi a nan ba wani abu da aka haramta in ba abu da annabi Yaqub ya haramta wa kansa na cin naman raƙumi sai ya ce qul fa'tu bi tawrati fatluha in kuntum sadiqin ku zo da at-taura a karanta ta a duba a gani in da gaskiya kuke idan gaskiya ne ai za ka bayyana domin a bayyana da gaskiyar maganar saboda haka babu gaskiya a cikin al'amarin shi yasa ba za su kawo at-tauran ba da aka gaya musu haka sai suka kasa fitowa da at-tauran suka kijime saboda ba su da dalili domin abin da suka faɗa sun kirkiri ƙarya ne wato ainihin suka faɗi shi sannan daga baya Allah ta'ala ya haramta banu Isra'il wasu nau'uka na abinci da sababin saba wa Ubangiji ta'ala da suke yi domin ya musu hukuma a kan sabon kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul nisa'i yace fa bi dhulmin min alladhina hadu harramna alayhim tayyibatin uhillat lahum wa bi qatlihim an sabilillahi katira saboda zalunci da banu Isra'ila suke yi sune Yahudawa. Ubangiji Ta'ala ya haramta musu abinci wanda yake mai dadi wanda da an halatta musu shi, amma saboda hana mutane bin tafarkin Allah da suke da lalata addini da ta'addanci, da aka ce to an haramta musu cin naman raƙumi, an haramta musu cin naman jimina, haka nan kuma an haramta musu wato ainihin kitse na saniya ko kuma kitse na akuya, sai dai abin da yake takuɗe da nama wanda ba za ka riba shi da nama ba, to wannan kan an halatta musu shi. Amma yanda ya zo a cikin suratul an'am kuma Ubangiji Ta'ala ya ce zalika jazainahum bibaghihim wa inna la sadiqun, mun mutu wannan sakayya ne saboda zaluncin su, abin da yake halal ne sai aka haramta musu shi domin a musu wato ainihin hukuma. Saboda haka idan mutum yana yin sabon Allah, Allah Ta'ala sai masa hukuma da haramta masa hukuma, ko dai shari'a ta haramta masa, ko Allah ya jarabe shi wani abu wanda bai zai iya yin amfani da wannan abun ba, kaga an masa hukuman an haramta masa jin daɗi da wannan abu. Allah Ta'ala ya ce kamar iftara ala Allahi al-kadhiba, duk wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta wa Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, ya ce Allah ya ce Allah bai ce ba, fa ulaika humu zalimun, waɗannan su ne azzalimai. Ka ce wannan abu halal ne, Allah bai ce halal ba ne, ko ka ce haramun ne, Allah bai ce haramun ba. Duk wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta wa Allah, to Ubangiji Ta'ala ya ce azzalimi ne, kuma ba zai samu rabo ranar kiyama. Kamar yadda Allah Ta'ala yake cewa wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihun, kada ku dinga faɗan abinda kuka ga dama a harshen ku, ku ce wannan halal ne, wannan haramun ne. Dukkan wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta Allah Ta'ala ba zai samu rabo ba gobe kiyama. Domin idan abu halal ne sai ka ce haramun ne, to shikenan kai wa Allah shi shige a cikin hukuncin sa, kaman kana cewa Allah ya haramta shi. In kuma haramun ne sai ka ce halal, to kaman kana cewa Allah ya halatta shi ne, ka kirkiri ƙarya ka danganta wa Allah. To da ka babu dama ka ce halal sai Allah ya halatta, babu dama ka ce haramun sai Allah ne ya haramta. Alhalalu ma ahallahu Allah wal haramu ma harramahu Allah wa ma sakata anhu fa huwa afuwun faqbalu min Allah afiyatan. Halal shine abinda Allah ya halatta, haramun abinda Allah ya haramta. Abin da ya shiru bai ce halal ba bai ce haramun ba, to wannan ya bar muku ku yi amfani da shi ne halal ne wannan abu. To amma kai ba a ra'ayinka za ka yi ba, sai ka bincika abin bai zama haramun ba, kana da ilimi mai zurfi, shikenan sai ya zama halal, ko kuma ka tambayi malami. Amma kai akan kanka ba za ka iya haramtawa ko ka wato ainihin halalta ba, idan mutum ya yi haka ya yi wa Allah Ta'ala shi. Wannan kuma dukkan wanda ya haramta wa kansa wani abu a matsayin haramun ne a shari'a yake nufi, to nan ma yi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala shi. Za ka iya hana kanka cin wani abu, kamar yanzu ka ce ni ba ci naman raƙumi ba, saboda baya me yasa, saboda baya mini daɗi, baran sha nonon raƙumi ma me yasa, ni ba na jin daɗin sa ne, ba na sha, wannan babu laifi. Amma ka ce ba za ka ci wani abu ba saboda haramun ne, misali ka ce ni ba zan sha zuma ba, me yasa, daɗin ta yayi yawa, ba zan ci soyayyen nama ba, ba zan ci naman kaji ba, me yasa daɗin su yayi yawa, ke yasa ka haramta wa kanka. To wannan kai wa Allah Ta'ala shi. Don Ubangiji Ta'ala ce kul man harrama zinatallahi allati akhraja min ibadihi wa akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizqi, wa ne ne haramta ado da Ubangiji Ta'ala ya fitar wa bayinsa da abubuwa masu daɗi, ba wanda ya haramta. Ke yasa a zamanin Imam Ahmad wani mutum yace ba zai ci wani ɗan itace ba, shi ya haramta wa kansa cin wannan ɗan itace. Sai Imam Ahmad aka gaya masa, sai ce a tambaye shi me yasa, sai ce saboda wai daɗin sa yayawa bai zai iya godewa Allah yanda ya cancanta a gode masa ba, in ya ci wannan wato abun marmari. To sai sai na abin da Imam Ahmad yake so kuje ku gaya masa mahaukaci ne shi, ai ruwan sha da yake sha ma mai sanyi bai zai iya godewa Allah akan sa yanda ya kamata a gode masa ba. To da haka ni'imomin da Allah yake maka kai dai ka gode daidai gurgudo yanda za ka iya, amma baka yi saka ba da godiyan yanda ta kamata. To da haka wannan shi ne za ka ga wautan wanda suke cewa su sufaye ne su haranta wa kansu jin daɗin rayuwar duniya, ya zama ba za su ci wani abu mai daɗi ba, ba za su sa tufafi mai kyau ba, wasu suna gudun duniya. Kuma gudun duniya ba shi ne ka haramta wa kanka jin daɗin duniya ba, a'a ka fifita lahiranka a kan duniyarka, wannan shi ne ake cewa zuhudu. Amma idan ba haka ba, to babu maganar zuhudu a jiki. Manzala ta sama yana sa riga mai kyau kuma yana cin abu mai kyau, kamar yadda Allahu ahabbu ilayya min ghayri, yace na fi son nama ma fiye da wani abu, fiye da wani abinci, nama na fi so, duk abinci nama na fi so. To kaga ba haranta maka kaji dadin rayuwarka ba ka ci wani abu mai dadi ko ka tsari ga mai kyau ba abin da ake bukata shine kaji tsoron Allah wannan din kada ya ruje ka ya zama sababin da wato aikin zaka koge wa Allah ko ka saba wa Allah subhanahu wataala saboda haka ubangiji ta'ala anan yana zargin waɗanda suke kirkiran ƙarya suna cewa Allah ta'ala ya haramta abu kuma ubangiji ta'ala bai haramta ba haka masu da'awan Allah ya shir'anta abu kuma Allah ta'ala bai shir'anta shi ba ko kuma masu kirkiran ƙarya suke ubangiji ta'ala bai aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda shine halin yahudi kuma alharin Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta ubangiji yace Allah ya ce kuma Allah bai ce ba to ya sani babban azzalimi ne kuma ranan alkiyama bai da rigo kwata kwata kuma zai tashi fiskar sa tana baka daban zai fito a cikin al'umma kamar yadda ubangiji ta'ala yake wa yawma taqumu sa'atu wa yawma alkiyamati tara alladhina kadhabu ala allahi wujuhuhum muswadda to da ga ranan alkiyama za a ga fiskar su ba su kirin koma koma su san wato ainihin jahannama ne ubangiji ta'ala yake qul ka ga musu ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sadaqa allah allah yayi gaskiya wato yayi gaskiya cikin abin da ya bada labarin sa na addinin musulunci da siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya shar'anta a cikin alqur'ani cewa gaskiya ne babu shakka a cikin idan ma yahudu sun ci su gaskanta to kul ka ga musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqa allah Allah yayi gaskiya cikin abin da ya shar'anta fattabi'u millata ibrahima hanifa ku bi addinin annabi ibrahim hanifan mi kikin addini wanda baya karkata zuwa ga shirku wama kana minal mushrikeen annabi ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai ba saboda haka mushrikai da suke da'awa suna kan addini annabi ibrahim ƙarya ne yahudawa da nasara da suke da'awa suna kan addini annabi ibrahim ƙarya ne addini annabi ibrahim addini na musulunci mai kyakkyawan addini kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa cikin suratul an'am yace qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahim hanifa wama kana minal mushrikeen kaga ya mutiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ubangiji na ta'ala ya shiryar da ni zuwa ga tafarki madaidaici tafarki madaidaici shine addini mi kike addinin annabi ibrahim kuma addini annabi ibrahim ya kasance daga cikin mushrikai to da haka addinin musulunci shine dace da addinin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam to da haka cin namar rahumi da muke yi ba mu kauce wa addinin annabi ibrahim ba muna nan akan addinin annabi ibrahim wanda babu shirka a cikin sa to kuma yahudawa akwai shirka a addininsu domin suna bauta wa malaminsu da waliyansu da kuma uzairu haka nan kuma nasara su ma akwai shirka a cikin wato ainihin addininsu suna bauta wa malaminsu suna kirkiro wasu abubuwa a addinin wanda ubangiji subhanahu wataala bai ba da izinin a yi su a cikin addininsu ba saboda haka in ka riƙe gaskiya to shine kana kan addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kuma ƙarya kake da kirkiro bid'o'i da wuce gona da iri addini to ka sani kuma kana koyi da yahudu ne da nasara amma ba kana koyi da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya
inna awwal baytin bi'a linnas lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
وبنجي تعالى يتي إن أول بيت وضع للناس للي فرقم تاكي واند أكا جناشي أكا كري كروشي للناس دومين أمفاني متاني وتدو متاني في إبادة الكنسة lallabi bi bakkata shine dakin nan da yake makka shine dakin kawo shine farkon daki da aka gina don abotawa Allah a ciki kuma mubarakan wannan daki mai albarka ne wa hudan kuma shiriya ne lil alamin ga talikai domin nan ne ake kallo ana sallar alqiblan annabi ibrahim alqiblan wato ainihin musulmi kuma fihi ayatun bayyinatun a cikin wannan dakin akwai ayoyi bayyanannu wato da suke nuna ikon Allah kamar Safa da Marwa da Hajarul Aswad muqamu Ibrahim kuma akwai maqamu Ibrahim wato inda Annabi Ibrahim ya taka a lokacin da yake gina ɗakin Kaaba waman dakalahu kana amina duk wanda ya shiga ɗakin Kaaba ko ya shiga wato garin Makka ya kasance amintacce ne ba za a zuba jinin sa ba walillahi ala an-nasu hajjul baiti lalle Ubangiji ta'ala dora mutane su ziyarci wannan ɗakin su yi aikin haji man istada ilayhi sabila ba wanda yake da ikon tafarki zuwa ga Makka wato yana da guzuri da lafiyan da zai yi aikin haji waman kafara duk wanda ya kafirce yake aikin haji ba dole bane ya butulce wa Ubangiji ta'ala fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin Allah ta'ala mawadaci ne ga barin talibai baya bukatan komai a wurin shi sune suke bukatan komai a wurin hadisi ya tabbata a cikin sahih Bukhari da Muslim daga Abu Dharr radiyallahu anhu ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ayyul masjid wudi'a awwalan ayyul masjid wudi'a fil ardi awwalan wani masallaci ne aka fara ginawa a doron kasa wato a duniya manzon Allah sai yace wata almasjidul haram shine masallacin Kaaba sai yace to bayan sa kuma sai wani masallaci yace shine baitul maqdis almasjidul aqsa wato masallaci mafi nisa wannan in ka kama hanya daga Makka to ya fi nisa akan masallacin Madina yace to sai wannan masallacin wanda Allah ta'ala shi ma ambace shi Qur'ani sai yace to daga shi kuma sai wanne sai manzo Allah yace thumma haythu adrakta salata fa salli fa innaha masjid ko fa kulluha masjid sannan duk inda sallah ta same ka kai sallah ko ina ma masallaci wato masallaci na farko shine masallacin Kaaba shine ma'anar inna awwala baiti wudi'a lin-nas allazi bi Makkah kuma shi yafi kowanne daraja domin manzo Allah ta kuma yace in kai sallah a wannan masallacin guda daya kaman kai sallah dubu dari salatu fi masjidi hadha afdal min hajji salati fi ma siwahu illa al-masjid al-haram wassalatu fi al-masjid al-haram afdal min 100 alf salati in kai sallah a masallacin manzo Allah kuma sallah daya ya fi kai sallah dubu a wani masallacin din ba shi sai dai idan masallacin Kaaba ne a masallacin Kaaba kuma in kai sallah daya ya fi kai sallah dubu dari a wani masallaci to wannan masallacin shine na farko kuma shine da daraja wasu malaman sun ce mala'iku ne suka fara gina shi sai ya rushe Annabi Adamu ya sake ginawa ana gina shi har aka zo kan Annabi Ibrahim ya sake gina shi domin Annabi Ibrahim an nuna masa har sashin ɗakin Kaaba ne ba shi ya kirkiri gina shi ba wai ba wa ana li Ibrahim makanan bai mun nuna masa inda dama ɗakin yake to da aka sai kama daga har sashin dama akwai condition ya kama daga to da aka sai ya jaddada gina wato ainihin ɗakin Kaaba to da aka ɗakin Kaaba tsohon ɗaki ne sai Allah ta'ala ke cewa wal yatawafu bil baitil aqiq sai su kewaye ɗakin tsohon ɗakin Kaaba ɗakin Kaaba tsoho to da aka ya dade to an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara nawa tsakanin ɗakin Kaaba da baitul maqdis manzo Allah ya ce 40 sana shekara 40 ne da aka gina Annabi Ibrahim da ya gina ɗakin Kaaba to sai bayan shekara 40 kuma sai ya gina wato baitul maqdis shine masallacin da yake kudu a kafan Falastin wanda yanzu Yahudawa suka mamaye sai da rabin sa ko suka mamaye shi ma in mutum baka iko ba za ka je ka ziyarce shi to wannan shi wannan masallaci na Aqsa baitul maqdis mai daraja ne na biyu ba shine mai daraja na mai daraja ne na uku ba shine mai daraja ta biyu ba amma kuma ya riga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai masallacin manzon Allah shine mai daraja ta biyu daga masallacin Kaaba a daraja sai masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin in kai sallah a wurin za a baka lada fiye da sallah dubu amma in a baitul maqdis ne za a baka ladan sallah 500 kaga masallacin manzala ta kuma yafi ainihin kenan daraja kuma da aka ce masa almasjidul aqsa masallaci mafi nisa saboda akwai masallaci mafi kusa shine masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yafi shi daraja kamar da ubangiji ta'ala yake subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu saboda haka Allah ya isra'i daga zubaya isra'i da manzala kuma daga baitul maqdis zuwa ga masallaci mafi nisa yana akwai masallaci mafi kusa shine masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma masallacin manzon Allah kuma shine mai daraja ta biyu sannan masallacin baitul maqdis shine mai daraja ta uku sannan daga nan kuma sai masallacin Quba wanda manzon Allah kuma da kansa shi ma ya gina shi kuma ya fadi fadalan wato ainihin sallah a cikin sa yace man tadahhara fi baitihi ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان له كأجر العمرة دون أن يصلى يا الولاء إذا مسلاتين قباء ينا بلا ركعة بيو لا أربو تام صلى ذاك من يأي عمرة ومسلاتين أنا أمدينة دا قباء قوي يعني أمدينة ما أنت تاجب السكندري فذاك مثلا كما كما درلانا أصبر يكنجي صلى نا بلا ركعة بيو أمسلاتين وترند أبو هوا وترند كما كما عند عبد الله بن عمر يفعل to saboda haka wannan masallacin shine na hudu a daraja daga nan kuma duk sauran masallatai darajar su daidai wa daidai ne daidai guda uku nan darajar su kuma musamman ne shi yasa yazo a hadisi la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid masjid hadha wal masjid haram wa masjid ibiya wato idan kai ba kanti zaka je kai sallah a wani masallaci ne ba guda uku nan ba bai zama dole ka cika ba kanti amma kake zan je ne sallah a Kaaba na dauka Allah alƙawari zan yi sallah raka'a biyu a Kaaba dole ne ka kama shi ne tafiya umra ko aikin haji yawa kaje ka sai da filayen ka da gidajen ka da kadarorin ka ya zama wajibi a kanka ka faro a kanka aiki domin idan kai anan dole to bai yi ba ko Kano kaje ko kaje masallacin Abuja ko kaje masallacin Sokoto duk wannan bai zai baka wannan ba bai zai sauke maka wannan ba kantin naka ba dole sai ka je can haka ne in kai ba kantin zaka je masallacin manzala kuma kai sallah nan ma dole ne ka cika wannan alwaji haka nan idan masallacin baitul maqdis ne dole ka cika dole ka nemi kuɗi ka tafi ka nemi visa sai inda karfin kai kare in ya gagare ka ana nan ana bin ka bashi to amma sai idan ka dauki alƙawari ka ce na dauka Allah alƙawari zan yi nafila raka'a biyu a santaran makuna Abuja ko kuma masallacin Abuja ne sai ce kai a masallacin Neba duk dai ne kai a masallacin Abuwar ku kawai yawa duk dai ne daraja babu fifiko to da haka ba sai ka tashi ka tafi ba kowane masallaci ne in ba masallatai guda uku nan ba to da haka su ne kawai wannan masallatai uku darajar su na musamman ne ba a ma tashi takannan takaru a ce za a tafi ibada wani wuri in ba masallatai guda uku ba saboda wannan hadisi sai za ba a tashi takannan takaru a tafi ziyarar kabari domin ba masallatai guda uku nan ba ne amma idan ka je Madina sai ka je ka ziyarci kaburbura da suke Madina kaje kuma kaje baki a kaje kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma kaje ziyarar masallaci ne in kaje aikin haji zaka iya zuwa ziyartar makabartan Makka saboda kaje aikin haji in wani abu ya kai ka Sokoto kaje wasu harkokin ka na kasuwanci ko zumunci zaka iya zuwa kaje ka ziyarci Sheikh Usman bin Kojo amma baraka tashi takannan tayola kaje wai zaka tafi wai mun bare shehu wai zaka je ziyara wara wasu kai cewa wai in kaje wai in baka samu kaje aikin haji ba wai in kaje Sokoto ka ziyarci rubare shehu sau uku to kaman kai aikin haji ne sai kare sa mutane da suke samu irin wannan ilimi wai in kaje Sokoto sau uku to kaman kaje aikin haji wasu kuma suka aka ce musu kwana nawa ne yayin ne wata tambaya wai kafin kaje aikin haji dole sai kaje Sokoto ka ziyarci shehu kuma mai godi wa tukunna sharadi ne sai ka ziyarce shi sannan ka tafi aikin haji amma in baka je ba za ka ziyarta mutane mu na jeji ba suna nan suna taro za su hada group don motar tafiya Sokoto wannan ziyara ne kuma idan ka je sai kaga ana abubuwa malam wanda ba za a ji dadin su wanda shari'a ba ta yadda da su za a yi abubuwa na shirka da su kulle saboda babu ilimi to haramun ne ka tashi daga ko ina musamman ka tafi Sokoto don ziyarar kabarin Sheikh Usman bin Kojo baya halatta ko ma ba shirka za ka je kai a can ba ko baka roke shi a can ba baya halatta domin hanya ce ta ga bauta masa kuma gaji nan yana faruwa ne sai a dinga faɗan abubuwan da ba za ka taɓa ganin su a littafi ba Allah ya kawai Ubangiji ta lafiya inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata Bakkatin nan suna ne na Makka yana daga cikin sunayen Makka Allah ta'ala ta ambace ta da wannan sunan to sai malamai suka yi sabani me yasa aka ce mata Bakka ko suka ce li annaha tabqu ana qaljababira to da tana kaskantar da wuyayen masu taurin kai wanda suke da taurin kai Allah ta'ala ya ba manzo Allah izini yayi yaki ya kore su gaba daya daga ainihin garin Makka duk wanda ya shiga dole ya kaskanta ka haramun ne ma mutum ya kusanci ma masallacin Kaaba in dai ba musulmi bane ko ba a yi ta hukuma ta bashi ba innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da anihim hadha mushrikai ne da tsane kan su kusanci haramin Makka kwata kwata bayan wannan shekara da lokacin da aka fito Makka shikenan an gama ko da aka babu mai zuwa wato ainihin wannan masallaci in dai ba mu'mini ba sai wanda ya imani da Allah ta'ala ko suka ce abin da yasa aka ce wa Makka fatka suka ce li anna naka tatabaqu yatabaquna biha sau da mutane suna cincirin do a Makka miliyan uku sai su zuwa garin Makka miliyan uku suna aikin haji duk duniya in ba anan ba ina zaka ga mutane a shiga a fita wai da nan zai ta masabata linnan wurin kai kawo mutane a shiga wanne shiga ya fita tsawon shekaran nan kullun tafiya Makka ake masu umra masu aikin haji ba yankewa da ake kawo ba ta yankewa da mutane duk duniya ba garin da yake ganin baki irin garin Makka ba ɗakin da baya rubuwa da mutane ko masallacin da baya rubuwa da mutane sai ɗakin Kaaba ko sifin daya ba za ka gani wani baya tsawafi ba kuma an yi shekaru a haka ko ruwan sama ake kamar da bakin ƙwarya wani bai zai kauce ko ba yana nan ruwan na jiƙa shi tare ruwan indororon Kaaba ma yake tarewa yana tukarsa yana tsawafinsa ba za ka wannan wata aya ce ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala wanda ya ajiye a wannan wato ainihin wajen saboda haka Makka gari ne mai daraja garin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in ba cincirino na Makka ba a wani masallaci ne a duniya zaka ga wai ana sallah maza da mata mata suna gaban maza mace na gaban ka kana sallah kuna sahu ya musulmi da aka gyara wannan abu zai gyaru ba duk da akwai bangaren mata a Kaaba amma da zai yi ba saboda cincirino jama'a kaga mata na gaban ka kana sallah kuma ka duba cakuduwa mace da namiji haramun ne amma a ɗakin Kaaba kuma ana yi lalura ne ya alaƙa dole maza da matan ake cewa ɗakin Kaaba ba inda aka yi kuma baka isa yau ka zo ka ce wai a warewa mata ɓangaren su daban maza daban ba baka da wannan daman don a zamanin manzon Allah an yi bai hana ba ba za ka ce kuma a ba wa mata lokacin su daban maza lokacin su daban ba baka da wannan daman baka fi manzon Allah kuma sani ba tun a lokacin haka ake yi sai dai mu ce iya kokarin sa karya taba jikin mace kuma idan ana tawafin sai a dauke wa mutane sha'awa ana takuduwa maza da matan kowa ibada ne a gaban sa ba mai tunanin wani abu to kaga Makka ne take da wannan sai sa aka ambace ta Makka Ubangiji ta'ala ya ce akwai ayoyi a wannan daki wato alamu da suke nuna ikon Allah daga ciki akwai Safa da Marwa wanda ake kiyaye su saboda tawafi ko umra inna Safa wal Marwata min sha'airillah فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما wato safa da marwa sa daga cikin alamu na addinin Allah in kai aikin haji ko umra ka je ka kewaya tsakanin safa da marwa wannan alama ne na addinin Allah kaga mutane su je su dawo wa'innan na tafiya wa'innan na dawowa wa'innan na gudu wa'innan na tafiya an kai an zo an yanyanya wani dutse kowa yana daga hannu yana addu'a wannan aya ce ta Ubangiji ta Allah sannan kuma akwai rijiyar zamzam akwai ruwan zamzam ruwan da baya karewa ruwa mai albarka ma'u zamzama da ma shuriba da ku manzala kuma ya ce ruwan zamzam duk abin da ka sha shi da niyan sa zai maka magani wannan ruwa mai albarka wanda baya karewa kuma tun zamanin manzala ake shan sa har yanzu nan kowa kuma diban sai sannan kuma akwai hajarul aswad a cikin ɗakin Kaaba yake shi ma aya ce ta Allah wanda manzala kuma ya ce hajarul aswad yana daga cikin duwatsun aljanna duwatsu ne na aljanna a wannan wuri ana zuwa a sumbanci dutsen a taɓa ko a taɓa shi a sumbanci hannu ka kaga shi ma aya ce ta Ubangiji sannan akwai maqamu Ibrahim inda annabi Ibrahim ya tsaya yake tsora block da tubali wato yake tsora tubali da tsakanin ginin ɗakin Kaaba sai kafansa sai ta ɗanyi gurbi to wannan gurbin har yanzu nan yana nan bai bace ba har yanzu tun zamanin annabi Ibrahim tun kafin zuwa manzala kuma tun zamanin jahiliya duk an zo duk shekarun duniyan nan da aka yi daga zamanin annabi Ibrahim har zuwa yanzu wurin yana ana da wurin dab da ɗakin Kaaba yake dab da ƙofan Kaaba da jama'a suna tattake shi an yi yawa ana take shi sai na umar ya ji tsoro ya ce kai yanzu jama'a sun yawa duniya ba irin dawa kada tattake wurin nan ko yanzu ya goge wajen aka ta gane gurbin kama annabi Ibrahim kuma Ubangiji ta Allah ce aya ne daga cikin ayoyinsa sai cicciko shi daga ƙasa can ƙasa aka nemo da ƙasa aka ɗan matso da shi baya shi ne na aka masa ɗan ɗaki sai sa na mutum zai iya wucewa tsakanin maƙamu Ibrahim da kuma ɗakin Kaaba kuma har yanzu in ka zo ka leƙa za ka ga wannan gurbi ne aya ce daga cikin ayoyin Ubangiji haka Allah ta Allah ya bar wannan wajen sannan wannan wurin da ba a sallah a bayan sa in ka zo yin tawafi ko ina ka je kai sallah sai sai na amare ta ya rasulullahi ya rasulullah da bin ka kaza na su maqama ibrahim musalla da mutane su dinga sallah ma a bayan maqama ibrahim da Allah ta'ala ya saukadda wattakidu min maqami ibrahim musalla ku riki bayan maqama ibrahim wurin sallah shikenan manzo Allah ya ce ku dinga na fita raka'a biyu a wuri tun daga lokacin sai zama mustahabbi ne in ka gama dawafin ka kake wa dakin kaba sau bakwai ko na aikin haji ko na umra ko na nafila ka je bayan makamu ibrahima kai nafila raka'a haka manzala ta kuma yake ya zo hadisi ka karanta qul ya ayyuhal kafiruna bayan fatiha raka'an farko a raka'a ta biyu ka karanta qul huwallahu bayan fatiha to da haka makamu ibrahim wato aya ce daga cikin ayoyin ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce man dakalahu kana aminu duk wanda ya shiga dakin ya shiga dakin kaba ya zama amintacce duk wanda ya shiga makka arabin makka ya zama amintacce wannan addu'a ce ta annabi ibrahim rabbi ij'al hadha al-balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam ya allah ka sa wannan gari ya zama amintacce sai kuma allah ya sa ki amin ya zama amintacce yanzu makka dare da rana duk ne kai ta yawo da dare ko da rana da kai yawo da rana da kai yawo da dare duk wasu da uban su ga baka baro mani abu kasar gaba ɗayan da ma ko ina kai tafiya cikin dare da rana duk ne an fi son tafiyan dare ma fiye da rana ko da babu kasi Allah ya sa aminci a wayannan wurare to kaga wannan wata aya ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amintar da mutanen makka shi yasa Allah ta'ala yake gaya musu a wasu surorin suratul ankabut yace awalam yarau anna ja'alna haraman aminan yutakhaffafu an-nasu min hawli na'am wa yutakhaffafu an-nasu min hawli shin mutanen makka ba su ga mun sanya garin su ya zama harami amintacce ba ana fauta mutane a gefen makka ana kashe su ana kinnafin din su amma kuma a cikin garin makka kuma babu wanda zai taba ka kana harkokin Allah ta'ala ne ya amintar da wato ainihin wannan gari ne sai zama gari ne wanda yake amintacce kuma gari ne wanda yake harami ke sa ubangiji ta'ala yake gaya wa mutanen makka fa ya'budu rabb hadha al-bayt alladhi ad'amahum min ju'in wa amanahum min khawf mutanen makka quraishawa ku bauta wa ubangijin wannan daki wanda ya amintar da ku wanda ya ciyar da ku daga yunwa ya amintar da ku daga tsoro da kuna cikin yunwa annabi ibrahim yayi addu'a yace Allah ya azirta ku ya azirta garin da samarat wato yayin itatuwa sai ga yayin itatuwa maka ba ba a ruwa da za a noma amma duk ɗan itacen da kake so za ka gan shi a maka daga wani gari ake kawo shi ba yujuba ilayhi samarat kulli shi ko ina kawai addu'an annabi ibrahim duk abin da kake bukata su inabi su waye su rumma su ayaba duk su goba duk zaka same su a maka amma ina ake noma su a maka duwa su ce amma kuma zaka samu duk wani kone dan itace akwai shi ba yunwa a maka ba wanda zai ce maka wai 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 talauci yau ba a yi abinci a gidansa ba a'a wannan sai dai wata bukatar daban ko sai dai mutum ya ce bai gina dogon bene ba ko bai sayi wata mota mai tsada ba amma a ce babu abinci a gidansa kan an wuce nan addu'an annabi ibrahim sannan ya amintar da su daga tsoro ba tashin hankali ba mai tunanin yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya haramta yaƙi a makka yace makka harami ne ba a zuba jini a makka ba a cire ƴaƴan itatuwan makka abin da bishiyoyin makka sai dai kai ka dasa sannan ba a farauta a makka yace duk wanda yazo zai yaƙi garin makka yake kafa dalili da shigan da ne da makka na yaƙi wani zai na cewa ba manzo Allah ma ya je ya yaƙi garin a fatawa makka ni mu ma bari ku je mu yi to ku gaya masa ni Allah ya halatta mini yaƙi a garin ne na ɗan wasu awowi na wani ɗan lokaci kuma daga lokacin da na gama sai haramcin ya koma kuma har duniya ta tashi haramun ne ka shiga garin makka kai yaƙi a riga an haramta sai ba ma shi zare makami a makka ma hadisi ya tabbata a cikin sai muslim maza sun ya ce la yaqillu li adin an yahmila silaha bi makka ba halatta mutum ya ɗauki makami a makka za yi wani takobi kana tafiya ko wani abin nan don za ka ba wani tsoro makka gari ne wanda yake wato ainihin amintaccen gari sannan kuma gari ne mai daraja abdullahi bin adi az-zuhri yace na ji manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a lokacin yana zai a wuri da ake ce masa hazura a kasuwan makka ya zo zai bar garin makka yace wallahi innaki la khairu ardillah واحب ارض الله الى الله ولولا اني اخرجت منك لما خرجت انت مكه والله انت غارين دكي كف الدرجه انت غارين ده الله يبي تو بعدون ان فيني وبزن بتاو وذاك باب وني غري مي درجه كينان ا مكه بو حديث الترمذي كما ان غنتين حديث با ان غري غري ده كي درجه كمر مكه شي تا ده امام مالك يتي مدينه تا في مكه مي حجنسا يتي ا غارين مدينه akwai wani wuri da ake ce masa rauza a masallacin madina manzalar kuma ya ce ma baina baiti wa minbari rauzatun min riyadil janna abinda ke tsakanin daki na wato kabarin sa kenan da mimbarin sa dausayi ne na aljanna imamu Ali yace to ga wani wuri jama'a a duniya dausayin aljanna kuma manzala kuma yace la mawdi'u sawdi adikum fi jannati khairu min ad-dunya wa ma fi inda mutum zai aje gulalan sa a aljanna yace duniya da abinda ke cikin ta to ga wani babban wuri ko motar kama za ka aje kuma manzala yace dausayi ne na aljanna ko da aka fice to garin Madina kenan yafi yafi garin Makka amma zance mafi inganci garin Makka yafi garin Madina me yasa saboda wannan hadisi ai wannan sai da aka hada wannan aka hada hadisin nan aka hada da wannan sannan aka gano wannan kuma kai tsaye manzo kuma yace wallahi inna fil khairu ardillah wa habu ardillah ila Allah Makka kace garin da kika fi kowane gari daraja kace garin da Allah ya fi shi yasa Ibnu Abdul Barr al-Maliki ba Maliki ne da yazo ya kawo wannan hadisin ba ya kawo matsala yace haza naqsun fi mahallin nida fala yanbaghi al-hudud an wannan naqsi ne a mahallin jayya ma'ana wannan baya daukan wata ma'ana face Makka ta fi Madina yace bai kamata ko mutum a ce kauce wannan hadisin ba yace wala alla malikan lan yadhuku hadha al-hadith wata kila imam Malik labarin wannan hadisin bai zo masa ba lokacin da ya fadi wannan magana in ma daga baya kan hadisin to lokacin da ya fadi wannan magana kila bai da labarin wannan hadisin da bai zai kai garin Madina ya fi garin Makka ba to da haka garin Makka shine garin da yake kowanne daraja ubangiji ta'ala yake walillahi ala an-nasi hajjul baiti Allah ta'ala ya wajabta mutane ziyartar dakin Kaaba wato shine yin aikin haji manin tada ilayhi sabila wanda yake da iko to wato aikin haji an bace shi al-hajj saboda nufi ne kana nufan dakin Kaaba idan suka ce al-hajj a lugha shine al-qasd nufin abu to amma a istilahi a shari'a anti al-hajj shine qasd baitillahi al-haram li ada'i a'malin makhsusatin fi zamanin makhsus shine nufan dakin Kaaba dan ba da wasu ayyuka na musamman a wani lokaci na musamman shine tawafi sa'i tsakanin Safa da Marwa zama a Mina Arfa Muzdalifa a sake da Mina ai jifan shaytan kaga shine dakin abin nan kuma ana a lokaci ke fanci sai shine a lokacin ayyuka wato ainihin aikin haji to haka nan umra kuma ziyara ne na dakin Kaaba don wasu ayyuka na musamman shine tawafi da sa'i to wannan aikin haji wajibi ne kuma rukuni daga cikin rukunin addinin musulmi kuma zancen da yake inganci wannan ayin ita ne ta wajabta aikin haji wasu malamai sun ce wa atimmu al-hajj wal umrata lillah wannan ayin ita ta harata ta wajabta aikin haji amma zancen da yake inganci ba ita bane domin wa atimmu al-hajj wal umrata lillah tana cewa ka cika aikin haji da umra don Allah tana wajabta cika aikin haji da fara shi kuma kafin aikin haji ya zama wajibi ma dama ana aikin haji tun zamanin jahiliya ana yi a musulunci ana yi yasa manzon Allah ya taba tura kafin ai fatawa Makka ya tura sai na Abu Bakar ya zama amirul hajj ya jagoranci mutane su kai aikin haji shi bai je ba amma da aka saukar da wannan ayan walillahi ala nasi hajjul baiti wajibi ne mutane su je su aikin haji a shekara ta 10 a shekara ta 9 aka saukar da ita a shekara ta 10 manzon Allah ya je hajjatul wada ya je bisa ban sa mutum 120 suka je su kai aikin haji saboda a lokacin aikin haji ya wajaba kenan amma kafin nan wannan ayan tana nan wa atimul hajj wal umrata lillah amma manzala ta kuma bai je aikin haji ba kuma inda wajibi ne babu inda za a ce bai je ba ina da lafiya sa a ce rukuni na musulunci bai je yi shi ba zai je yi shi amma lokaci akwai gumaka a dakin kawai manzala ta sai na Abu Bakar su je su yi aikin haji to wannan ayan ita wa atimul hajj wal umrata lillah tana nuna in ka fara aikin haji wajibin ka ne ka kare ta shi yawa idan ka bata shi sai dai in hana ka akai aka hana ka shiga Makka sai ka yanka hadayan ka juya amma in ba ka ba in ka bata shi dole ka sai ka rama shi babu yanda kai ya yasa duk mutumin da ya sadu da iyalin sa yana aikin haji wajibin sa ne kare ta aikin hajin a haka sannan kuma dole ya rama aikin hajin bahi kuma ya fidiya da rakumi da shi da matan sa to kaga aikin hajin ya baci kuma sai ka kare ta shi a haka saboda dole ka kare ta aikin haji saboda Allah to aikin haji ya wajaba da wannan ayan kuma aikin haji rukuni ne na wato ainihin addinin musulmi kuma aikin haji dukkan malamai sun yi ijimai wato duk wanda yake da iko wajibi ne yaje domin je ne daga cikin rukunin musulunci guda biyar kamar da ya tabbata a hadisin Bukhari da Muslim hadisin Abdullah bin Umar manzala ta kuma yace buniya islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka wal hajj wa sawm ramadan manzala ta kuma yace an gina musulunci akan abubuwa guda biyar na farko shine tauhidi shaida ba mu ta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne sannan da bai da sallah da ba da zakka sai hadisin yace da aikin haji sannan yace azumi amma dai a jerin yanda suke a wasu hadisin azumi sannan aikin haji nan ba an yi su a jere yanda suka wajewa bane ko kuma a bisa wayanda suka fi muhimmanci to da haka daga aikin haji daga tauhidi sai sallah sai zakka sai azumi sai aikin haji to dole ne a je a yi aikin haji mazala ta sama wata ran yayi kutuba wa sahabbansa kamar da ya tabbata a hadisin Abu Huraira yace inna Allaha faraba alaykum alhajj fa hujju yace ya ku mutane Allah ya wajabta muku aikin haji ku yi aikin haji sai wa wanda ga cikin sahabbai sai ta ce yace abi kulli am ya rasulullah a kowace shekara ne ya rasulullah mazala sama ya shiru ya sake cewa a kowace shekara ya shiru hatta uku mazala sama ya ce masa law qultu na'am la wajaba wa la maskata da nati eh da aikin haji sai zama wajibi a yi shi a kowace shekara kuma ba za ku iya ba to da ka alhajju marratan fil umr aikin haji sau ɗaya ne a rayuwa manzala ya ce ku dale ni akan abu in ba a wajabta muku shi ba kada ku tambaya a zo a wajabta muku da sababin wato tambayan da kuke saboda ahlul kitabi sun halaka da sababin suna tambayan annabawansu abin an ce eh wajibi ne kuma sai zama ba za ku iya yi ba to da kuma zalla ce ku bar ni akan abin da na bar ku wato ainihin akan to da haka aikin haji sau daya ya zama wajibi to kuma wajibin kuma manista da ilahi sabila sai kana da iko in baka da ikon zuwa shikenan duk wanda bai samu dama ba bai da kudin da zai je aikin haji ko yana da kudin bai da abin da zai barwa iyalansa na guduri to kaga wannan aikin haji bai zama wajibi a kansa ko ba a samu wani wanda ya biya masa ba shikenan sai hakura Allah ba zai tambaye shi ba ranar kiyama me yasa yayi yace aikin haji kuma manzo Allah ta sama an tambaye shi menene istita'a a hadisi wanda yake hakan sai manzo Allah ya ce azzat wa rahila hadisi haji wato shine kuduri da kuma abun hawa wato ka samu kuduri kana da abun hawa shine ainihin ka samu ikon zuwa aikin haji to amma wannan hadisin yana magana akan afatiyun wadanda suke nesa kamar da shin idan ta hakikin matsalar cikin abawa bayani idan kana nesa sai da abun hawa da kafa yanzu daga Najeriya nan bai zama wajibi ka tafi aikin haji da kafa ba duk da cewa kakannin mu sun je amma ganin daman su ne ba wai wajibi bane amma bai zama wajibi ba amma in kace zaka je zaka yi a bismillah amma ba wajibta maka ba sai kana da me sai kana da guduri kana da kudin kujeran Makka kudin jirgi da kudin ticket da kudin abun nan da kudin masauki da abun da zaka ci ka je kaza da abun da zaka bar wa iyalinka to wannan shine ya zama wajibi mu sai dai aikin haji amma idan aku sakake to babu sharadin abun hawa in dai kana da guzurin da zaka ci dan abincin da zaka ci kuma hanyar lafiyar ka kalau kana da lafiyar jiki aikin haji ya wajaba akan to da haka shine abun da yake istida'a shine imkanul wusuli ila makkata ma afihatil badani wa amnil sabili ya zama zaka iya zuwa makka tare da lafiyar jikinka da kuma amincewan hanya idan a hanya akwai zaki ko kura sai zama wajibi ka je ko akwai yan fashi da makani ko yan ta'adda sai zama wajibi ka je wa in baka da lafiya aikin haji bai wajaba akan ka ba sai in kana da lafiya in baka da abincin da zaka ci aikin haji bai zama wajibi akan ka ba to amma idan har kana kusa da garin Makka ba dole sai da abun hawa ba ko da kafa ne wajibi ka je saboda ubangiji ta'ala ya ce wa azim fil nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damir ya'tina min kulli fatin amin Allah ta'ala ya ce annabi Ibrahim kai shela ka kira mutane su aikin haji annabi Ibrahim ya ce ya ubangiji murya ta ina za ta je duk duniyar nan ake na kira su Allah ta'ala ya ce ka kira nadi wa alaina albala kai kira mu za mu fitar da wannan kiran naka Abdullah ibn Abbas ya ce annabi Ibrahim ya kira ubangiji ta'ala ya isar da kira kuma duk wanda zai je aikin haji sai da an idan sau ɗaya zaka je sau ɗaya zaka idan zaka je sau biyu sai ka amsa sau biyu in sau 20 zaka je ko sau 100 ma to zaka amsa sau 100 kuma sai ka je sau 100 in kuma baka amsa ba to ba zaka je ba yasa za a ga wani abuga abun sai gagara saboda bai amsa bane a lokacin da aka kira shi ko ya amsa yana cikin tsoron mahaifarsa to da haka in ka amsa ko iya adadin amsawan da zaka yi iya adadin zuwan da zaka yi to karkai mamaki a ce wani wajen shekara yana zuwa Makka abu ne daga Allah ya an kira ne shi ya amsa ko bai san lokacin da ya amsa ba ma ya manta amma kuma zai daidai kan da zai kokarin ya kauce ma ba zai yi ba sai ya daidai amma wanda kuma bai amsa ba duk kokarin sa ba to Allah ya sa muna daga cikin wanda muka amsa ubangiji ta'ala ya nuna ko a ko da kafa ne sai ka ji aikin haji kuma sai kaddamar da masu zuwa da kafa ne wa zin fi nasi bil haji ya tukari jahalan yace da su zo maka ne da kafa wa ala kulli bamir wa za su zo maka akan dukkan doki mai tambarebe ciki wato akan abun hawa kenan za su dinga zuwa daga dukkan hanya mai nisa ya tukari jahalan wani malami a Kaduna ya ce wai maza ce za su zo maka saboda haka wai aikin haji maza ne kawai za su yi wani dan kala katu ya ce wai maza ne kawai za su yi aikin haji amma maza ba ai mata ba za su je ba saboda an ce ya zo ka rijalan shi rijalan ne ya dauka jam'ur rajuli ne bai san jam'ur rajuli ba ne rajulun mai tafiya da kafa rijalun ba su tafiya da kafa shi bai dauka jam'ur rajuli ne namiji sai a ce rijalun maza ne don haka ne malami zai zama ai a ce ya zo ka rijalan saka da sai a ce ya ci rijalu ba za a mai da shi hal ba tunda isu jinsi saboda haka rashin iya larabcin sa ne ma ya ja masa yi haka to aikin haji wajibi ne akan namiji da mace gaba ɗaya duk mai iko dole ne sannan in kana da iko kuma kai gaggawan zuwa tun kafin wata matsala ta hana ka kaje kai maza maza kaje in kana da guzurin kaje kila baka sani ban kace to bade in abun ya lalace fa bade ka samu matsalan kasuwa akwai barayi akwai yan fashi akwai tabarbarewan kasuwanci da sauransu akwai rashin lafiya akwai tsadan kujeran makkan sai a zo a ninka farashin da kuma sai zama ba za ka iya zuwa saboda haka idan ka samu daman zuwa kai gaggawa ya zo a hadisi wanda akwai maganganu a isnadin sa imam amir ruwaito shi ta'ajjalu ila alhajji fa inna dukum la yadri ma ya'ridu lahu kai gaggawa zuwa aikin haji don mutum bai san me zai bijiro masa ba in bai je bana ba wani hadisin a wata riwaya man arada alhajj falyata'ajjal wanda yake son yi aikin haji ya maza maza ya je aikin haji wannan abu ne mai falala mai daraja sai kai maza maza in Allah ya kore maka kaje kuma zai akwai gafaran zunubai a ciki akwai ainihin sakamakon aljanna akwai yayi talauci a cikin sa maza kuma ya faɗa cikin hadisin bukhari man hajja hadha albayta walan yarfus walan yaqsu kharaja min dhunubihi kayuma waladatu ummu duk wanda ya je aikin haji bai yi fasikanci ba bai taru da iyalinsa ba lokacin da ya harama ba alfasha zai dawo kamar ran da mahaifiyarsa ta haife shi duk an wanke shi da zunuban a wani hadisi yace al-umratu ila al-umrati kaffaratu lima bainahuma wal hajju al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna umra zuwa umra tana kankare zunubai in ka je umra bana ka ta yi koma ba ji duk zunuban ka dake tsakanin an kankare maka aikin haji karbi ne wanda ba a saba wa Allah a cikin sa ba yi wata sakamako sai aljanna wato ba za a saka maka kafa da aljanna ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin ta tabi wa bain al-hajj wal umra fa innakuma yanfiyan al-faqra wa dhunuba kama yanfi al-kiru qabas al-hadid wa al-dhahab wal fidda ku dinga yin aikin haji da umra kuna bibiya ka je haji kai umra in Allah baka dama ka je umra ka dawo ka tafi haji wannan idai kankare maka zunubanka ya goge maka zunubanka ya goge maka talauci kamar yadda zuga zugi na makera yake goge tsatsan karfe da zinari da azurfa haka nan in kana yawan zuwa aikin haji da umra Allah ta'ala zai riba ka da babu ubangiji ta'ala ce wa man kafara dukkan wanda ya kafirce yake aikin haji ba dole bane ni ba zan je ba fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin Allah ma wadati ne gabarin talikai idan baka je ba ba za ka tsuntar da ubangiji subhanahu wa ta'ala Abdullah ibn Abbas yace duk wanda ya inkarin aikin haji ya kafirta amma idan mutum kutur cewa yayi aikin hajin ya zama wajibi a kansa kuma yana da halin zuwa sai ka tsala ta hana shi zuwa to ba za ka ce ya fita daga musulunci ba amma Allah ta'ala sai ya tambaye shi akan wannan a cikin suratul ibrahim ubangiji ta'ala ce in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha la ghaniyyun hamid inda za ku kafirce gaba daya da wanda ke bayan kaza ba ku taku tutar da Allah ba Allah ma wadati ne kuma wato ainihin abun yabo ya zo a hadisi wanda bai inganta ba man malaka zadan wa ra'idatan wa lam yahujja bayta allahi fala yadurruhu ma ta yahudiyyan aw nasraniyan dalika bi anna allaha ta'ala qala wa lillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin hadisi yana cewa dukkan wanda ya mallaki uzuri da abun hawa wa yana da ikon aikin haji bai aikin haji ba to babu matsala ko ya mutu ko ya bude ko ya mutu ba nasari to wannan ko inda yayi inkarin aikin haji to da shi da bai hude duk dai ne ubangiji subhanahu wataala ya sa shi cikin jerin kafurai domin yayi inkarin ma ulama min addini bi darura abinda kowa ya san wajibi ne kai kace aikin haji ba dole bane to mutum ya kafurta kuma ubangiji ta'ala ya ce mawadaci ne gabarinka don baka je aikin hajjin ba abinda zai cutar da shi ka cutar da kanka ne zamu tsaya nan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kafin a fara karanta tambayoyi insha Allah ji bi za mu rufe wannan tafsiri da mun yi gobe mun yi TV insha Allah za mu rufe na
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyyil karim wa baraka assalamu alaikum wa rahmatullah wannan mai tambaya take cewa malam a cikin alqur'ani akwai kalmar taqwa at-taqwa kuma sai kuka ana kiran wani mutum ma a taqwa kuwa ne ne a abin da ake nufi da taqwa
a taqwa shi ne tsoron Allah wato bin umarnin Allah ta'ala da kuma hanuwa da abin daga abin da Allah ya hana don an kira mutum taqwa wannan ba matsala ba na'am
yace malam na yi azumi sai na je wurin buga gol aka buge ni a wurin buga gol din nan tun lokacin da aka buge ni har aka sha ruwa da farfado ba yace malam ya ga sai azumi shi
Allah kawai ya sha
wahala
azuminsa tunda azuminsa na na ya wani da azuminsa kila da yamma ne ko tunda sabi ne kuma da waje ne inda ya cikin yini yana cikin hayyacinsa don ya samu wani dan matsala na rashin lafiya ko tuka bai sai ne yake bada gaba ba ko bara shi azuminsa ba mu amma inda tun daga lokacin sabo bai san me yake ba har rana ta fadi to wannan kafi ya ramu wannan azumi Allah ya kare ka daga gobe
wannan yake cewa malam takarda ne na rubuta ina nema wa iyaye da suke tura ƴaƴan su nan shawara da kuma ka ja hankalin su akan cewa a fahimtar da nake da shi ba garin da ba mu malami ko malama da za su iya karantar da yara ko ya karanta da yara ba su tarbiya sai a saki yara su je suna yawo haka a cikin gari ina neman malam a ba su shawara
to wani yara mai yara
wannan ko kana yawo har almajirai masu yawo
to gaskiya sai ya kamata in Allah ya baka arziki na yaro ka gode wa Allah akan wannan shine ka tsaya da kula da danka da tarbiyar sa amma kaje ka jefar da yaro karami yana yawo ya waje ko bara ko da ko menene wannan ba daidai bane ba kamar ka ta ba har yaje ya shiga wani harin mara kyau tarbiyar sa ta farfare ta farfare ya zama bai ma iya amfanin ka a duniya ba da sana lafiya ko da ka tsaya kai tattalin dan ka nuna masa gata ya da shi tarbiya shi ne zai zama mai amfani a duniya da lafiya kuma ya san cewa ka masa gata idan ya tashi ya mallaki hankalin sa amma in ka watsar da shi farin ya girma ba ya san cewa ba wani gatan da kamar kuma ba taimakon ka da zai Allah ya tsawata
malam babana ya hana ni tafiya sallar tahajjud amma kun masallacin nan da ake sallar tahajjud yana kusa da gidanmu zai iya yin sallar daga gidanmu
sai dai kai naka kai kadai amma ka bi daga gidanku sai dai in ka zo masallaci in ya barka ka zo ka san ya bai kin zo ya kin gamsar da shi kenan in ko bai zamtu ba saboda wani abu da ya hango ki hakuri ki sallah a gida in kin a gida ma Allah zai karba kuma ke gidan shi zai zakiya
wannan ta rubuta wannan tana bayani akan cewa mata malamin Allah a ji hankalin mata irin sura da suke sawa musamman idan aka zo yin dinki ma na sallah sai an sa wani irin kaya wanda ba su dace ba kuma duk wanda da rage mata
ba halatta mace ta sa masu sun kaya ko kani su kunce jikinta ba ta fita yawo maza suna kai wannan baya halatta za ki fito ne ki sa hijabi ko ma wani irin kaya in kuma a gidanki ne ki sa kaya dai wanda za a ce da mutunci ne domin musamman gidanki wasu suna iya shigowa in kuma daga ke sai mijinki ne ko wani irin kaya za ki iya sa
shi malam idan na yi sujada a sallah an ce a yi addu'a cikin sujada zan iya yi da yarinmu
malamai suka ce za ka iya yi wanda ya iya larabci shi makaruhi ne da wani yare ba da larabci wanda bai iya ba kuma babu karhancin don ba dalilin da ya hana a yi addu'a da wani yare daban wanda ba na larabci ba domin addu'a ba magana ba ne roƙon Allah ka ce ka ga magana ita kuma ko da larabci kai ta bata maka sauka amma addu'a ba za a ce magana ba ne domin addu'a ibada ne nan
ya ce malam ya kai kimanin kwana uku idan na koma gida bayan sallah har karfe 11 nake farkawa ba na samu ni sallah asuba ya matsayin azumi na
wato azumin ka kan yana na ma dai kuskure ne mutum a cewa ya koma daga sallar tahajjud sai bacci rija daya ya farka ai gara karka je tahajjud sai ina Umar yace a kan ne ya muje ni da tajjudin asuba gara nan kwana bacci na samu sallama saboda ka in ka san tahajjud din kai ina ana tajjudin asuba to zalla ka samu bacci bacin ka a gida don ka samu sallama idan ka za tahajjud bai kamata ka koma bacci ba kai ya kokarin ka kama yin wasu ayyuka har zuwa lokacin sallar asuba yayin kai sallar asuba sai ka koma bacci
mala yace akwai makarantu na musulunci da yawa wa'ida suke da talibin suke sa kuma wani dan kimar din bai kai ko inji ma baya rufe ya gaba da ba kuma malaman suna gani masu makaranta na gani to an yi ko ka din kai magana mai yako zai ta ci
to me kamata ba makarantar musulunci da ake ba hijabi take ke hijabi shine daga sama har kasa shine hijabi musamman yaran yin sun dan kasa gara mai kanana ne ko da iya guwa ne kun da dogon wando ne da sauki amma idan sun girma sai aka mata a ce jimar har ka tare domin ubangiji ta la cewa ya yi nabiyu kun da azwaji ko banati ko ni ta'in mu'minin bidina alaihi inna min dalali bihim kaga amma ta ka da ƴaƴanka da matan mu ne su fadi dabi daga sama har kasa shine jibba jibba kuma shine wanda ya rufe har kasa to da haka bai kamata makaranta ta addini ta islamiya a ce ana nan wani kan kuntun hijabi ya ke jibba wannan bai dace ba kure ne na'am
sai masu roƙo addu'a da suka jero kamar haka akwai wani ta ce malam a yi addu'a Allah ya ba ni mijin aure wani kuma ta ce malam ƴata ta gallabe ni a yi mini addu'a Allah ya shirye ta wata kuma ta hukuta ta ce malam na samu mijin aure amma babana ba ya san shi sansan wata kuma ta hukuta ta ce malam na samu mijin aure sai dai baban shi ya ce shi bai yadda ya auri ƴar wani gari ba sai dai ƴar gari wata kuma da mutan suke cewa malam akwai wani abu na yawo a cikin kan mahaifiyarta yana yi mata damuwa sosai a tsarkake su da zuwa da wasu jarabawa
to dukkan to Allah ya ji mu ka san kana fari ne mun neman aure mara ta lafiya amma su jarabawa Allah ta da ya mun ka san kana fari ne ba ya Allahumma lana fi min hadin wa qawla wa amina wa alayka wa ala man sayyid wa sayyid anna shabara wa qadaina wa inna ka taqabi wa la yuqba alayka min ulali wa man walay wa la yuqba man alayka wa baraka wa man alayka Bahkan kalau kita lihat dari amal itu pun orang ramai. Alhamdulillah.